من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ان اوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 21 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1443 wanda yazo daidai da 22 ga watan hudu watan April a Gregorian calendar 2022 dan ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Miyetti anan cikin fadar jahar Gombe akan titin Metama Yusuf Sile a kuma nan anguwar Bolari muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa albarka da alkhairi cikin abin da muke karantawa idan jama'ar musulmi basu manta ba mun kammala da sura ta 56 in ka kirgo daga Fatiha ita ce suratul Waqi'a wanda kuma jiya cikin ikon Allah muka fara sura ta 57 in ka jero daga surorin da aka jera a cikin alqur'ani mai girma zuwa kanta ita ce suratul hadid wadda tana dauke da aya 29 kamar yadda jiya muka yi bayani kuma sura ce wacce take madaniya bi ittifaqi ulama'i tafsir malamai sun tabbatar da cewa sura ce madaniya kuma tana kira zuwa ga abubuwa da yawa kamar yadda jiya muka ambata amma babban abin da tafi kiransa tafi kira akai shine wato al'ummar musulmi su zamanto masu tattali da tanadi domin ganin cewa sun ciyar da addinin su gaba ta duk hanyar da ta dace ta hanyar abin da ya shafi wato ilimi da karatu da yada shi da kuma tattalin arziki da dukiya da neman kuɗi da kuma tattalin abin da ya shafi wato karfi da kuma ainihin wato yadda za a sarrafa karafu kamar yadda wata daga cikin ayoyi a cikin wannan sura din ta yi ishara zuwa ga wannan to jiya mun yi jan farko lokaci ya kure akwai hadisi kwaya ɗaya da ya saura wanda ya kamata mu jawo shi to lokaci ya kure yanzu na iso duk da cewa tun lokacin sallar juma'a na samu babban alaramma gangaren kafu gwani wane gwani ciki di shakku ina fata an fahimta Malam Zaharuddin daga Bauchi alaramman babban malaminmu Malam Ahmad Tijjani Yusuf Buruntum wanda ina da yakini watakila iwar haka malam yana kasa mai sarki ko kwarai da gaske wannan shine ma dalilin da yasa shi Malam Zaharuddin ya samu sukunin kawo mana ziyara ba dan haka ba da na san suna tare a can suna buga ainihin wato tafsiri Allah ya saka musu da alkhairi so alaramma Malam Abubakar Sulaiman Al-Kullati yace to shi ma yau rawanin sa ya kunce tunda dai alaramma yazo to shikenan shi ma yau ya hakura so dan haka alaramma ya karbe shi insha Allah so dan haka malam shi ne zai ja mana baki a yau Allah ya saka masa da alkhairi malam zamu tashi a farkon suratul hadid insha Allah bismillah a'udhu
billahi minash
subhanahu wa ta'ala yace sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard abinda ke cikin sammai da kasai baki daya yana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa al-aziz al-hakim Allah madaukakin sarki shine al-aziz mabuwayi al-hakim wanda kuma yake mai hikima wato hikimar sa da buwayar sa ta kai ta sa ya rankofar da kowa da komai yayi tasbihi zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka yi bayani wannan kalma ta sabbaha wato tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala ta zo a sigogi da yawa daga ciki ta zo a siga ta fi'ili mubari'i al-ramma Allah ya ce yusabbihu lillahi banda wannan al-ramma akwai wata
tusabbihu lahu samawati was-sab'i wal-ardu wa man fihim wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tasbahuna tasbihahum
na'am
innahu kana 'aliman ghafura
bayan wadannan sigogi da suka zo suga ta fi'ili mubari'i da kuma nan yadda ta zo a siga ta fi'ili amri mun yi bayani kan cewa kuma ta zo da siga ta ainihin wato fi'ili amri ma'ana ta zo da suga ta fi'ili madi da siga ta fi'ili mudari'i kuma sannan ta zo da siga ta fi'ili amri al-ramma akwai inda Allah ya umarni a yi mata tasbihi sabbihi isma rabbikal a'la kaga anan Allah ya ce sabbihi isma rabbikal a'la kai tasbihi da sunan ubangijinka wanda yake mafi daukaka kaga wannan umarni ne muna ƙara maimaita wannan ne saboda muna so wannan tasbihi ya shiga cikin zukatanmu da bakunanmu da ayyukanmu saboda wallahi wallahi duk wanda ya rike tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala ya tsira duniya da lahira duk abin da kake ciki na rayuwar duniya ta rigimar duniya ta hayaniyar duniya matukar kana tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahi Allah zai cire ka mun fada kan cewa babu mutumin da ya shiga rigima da bala'i da tashin hankali irin zannuni amma tasbihi ya rike Allah madaukakin sarki ya cire shi a cikin wannan rigima wanda idan ka dauki duk bala'in da yau Allah yake jarrabar mutane da shi gaba ɗaya na zannuni ya iya cinye na kowa da kowa gabaki ɗaya amma da ya shiga cikin wannan ruku'i me yayi tasbihi ne Allah yayi wa Allah subhanahu wataala Allah ya kubutar da shi Allah ya ce wa zannuni idh dhahaba mughadhiban
sabanna an lan naqdiru alayhi fanada
na'am
fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin
to me ya faru
fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin
Allah madaukakin sarki yace wa zannuni tunada ma abocin kifi idh dhahaba mughadiban lokacin da ya tafi yana cikin fushi yaji yayi wa'azi al-umma sun ki su saurare shi wanda aka ce tsakanin sa da garin akwai jirgin ruwa sai an hauro sannan ake tsallakawa dan haka da yayi wa'azi ya gaba wanda ya kula shi kawai sai ya watsar da wa'azin sai hau jirgin ruwa zai gudu idh dhahaba mughadiban Allah ya ce fa zanna allan naqdira alaihi sai yana zato ko yana tsammanin ba za mu iya kama shi ba amma baka ankara ba ko bai ankara ba sai gahi yana kiran mu a cikin duhu guda uku fanada fi zulumat sai gahi yana kurmawa Allah ya kira a cikin duhun kifi da duhun ruwa da kuma duhun dare me yake cewa Allah ilaha illa anta subhanak babu wanda ya cancanta abauta masa sai kai ya Allah malamai suka ce a cikin wannan akwai fa'ida dangane da kalimatul shahada ashe duk mutumin da yake maimaitawa a cikin zuciyarsa kuma yana kudircewa a ransa sannan bakinsa yana yawan maimaita kalimatul shahada Allah madaukakin sarki na cire shi daga dukkanin bala'in da ya taso Allah ilaha illa anta cewa babu abun bautawa bisa cancanta da dacewa sai kai ya Allah subhanaka sarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin lalle na zalunci kaina ya Allah Allah ka yafe mu yana rufe bakin sa Allah ya ce fastajabna lahu sai muka amsa mishi me dalili saboda ya rike tasbihi wallahi ko kai yanzu bala'in da kake ciki in ka rike tasbihi Allah sai ya cire ka kar ka ga girman abun ka dauke shi a gurin Allah mai sauki ne ba kullu asirin ilaihi yasirun duk wani abun da yake da kunci da wahala a gurin Allah abu ne mai sauki don haka karka ji damuwa wajen gaya wa Allah kai dai rike tasbihi ka dinga yawan yi kana nanatawa wannan zai sa Allah ya cire ka daga cikin wannan kunci komai girman sa wallahi haka Allah ya ce fastadabna lahu wa najaynahu min al-ghammi sai muka tseratar da shi daga bakin ciki da damuwa da tashin hankali sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minina to haka duk wani mu'mini da ya rike kalimatul shahada ya rike tasbihi ga Allah duk abin da ya shiga wallahi sai mun cire shi inji Allah jama'a fa yanzu magana da ke ku so ashe kenan babu abin da mutun zai yi ko zai shiga na damuwa ko na bakin ciki ya rike tasbihi Allah madaukakin sarki ya barke cikin bala'i babu shi wallahi amma in ka ganka baka fita ba to lalle ka samu matsala ne baka ainihin wato tasbihi ga Allah da haka yace subbaha lillahi ma fis samawati wal ard haqiqa abinda ke cikin sammai da ƙasa suna tasbihi ga Allah wa huwa al aziz shi Allah shine mabuwayi al hakim shine kuma mai hikima lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne ai ko kai yanzu kana mulki a gidanka sai yadda kaga dama za ka yi sai abin da kake so za a yi girki sai wanda irin kalar da kake bukata za a girka tasarrufi na cikin gida da kaiwa da komowa sai yadda kaga dama za ka yi da gidanka to ashe kenan min babu aula Allah ya zama shine mai tasarrufi akan kowa da komai idan dai dan adam yana da wani mulki komai kankantarsa yana iya sarrafa gidansa yana iya sarrafa local government dinsa yana iya sarrafa jaharsa yana iya sarrafa cikin gidan shi to ashe kenan Allah madaukakin sarki shi ya fi cancanta ya sarrafa duniya gabaki daya domin kai mallaka ce ta wani lokaci shi kuma mallaka ce ta tun azal kuma har abadan abidina kowa yana tahta tasarrufihi wa qahrihi yana karkashin sarrafawar Allah da kuma rinjaya ta ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki yace yuhyi wa yumitu shi Allah shine ke kashewa kuma shi ke rayawa wannan shine gaskiyar magana ba wani wanda yake kashewa ba wanda yake rayawa sai waye sai Allah amma an samu wani kafiri da yake neme ya jada annabi Ibrahim akan cewa shi ma yana kashewa yana menene yana rayawa Allah rama me yace alam tara ila allazi
alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahu in qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumiitu qala ana uhyi wa umiitu qala ibrahim fa inna allaha yaati bish-shamsi min al-mashriq
Allah madaukakin sarki yace alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih shin kai duba ko bakai duba ba ne zuwa ga wanda ya jayayya da annabi ibrahim dangane da al'amarin ubangijin sa id qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit lokacin da annabi ibrahim yace Allah na shike kashewa shike rayawa qala gudar bakin wannan kafiri wannan arni sai yace uhwi wa umitu nima ina kashewa ina rayawa aka ce wai he yasa aka kawo masa mutum biyu daga cikin bayin shi sai yasa aka sa takobi aka sara wuyan dayan yanzu da Allah idan ka sara wuyan mutum kai ne ka kashe shi da ma'anar zare masa rai a kai dai ka zama sanadin kisan sa haka ne ko ba haka ba amma wane ne wanda ya kashe shi Allah to amma shi da ke gauraka ne awan igiya ne sako tuma ki ballo jakuna ne sai ya dauka cewa wannan sare shi da ya din shi yene shi ya kashe shi sai ya kashe wannan shi kuma wannan sai sa aka ba shi dukiya mai yawa aka ba shi abubuwa na more rayuwa sai yace kai kuma je kana raya ka aga wannan ai gauraka ne ai ko in ba gaula ba dan Allah wa bai wannan yace ya kashe ya raya ina fata an fahimta to shine ana uhyi wa umitu wai ni ma ina kashewa ina rayawa haka ya fada wa annabi Ibrahim to annabi Ibrahim da yaga wannan wawaye za su iya ruduwa da ita su ga kamar da gaske ne sai yace to barin kure shi قال ابراهيم سي النبي ابراهيم يتي فان الله ياتي بالشمس من المشرق تو الله idan ya tashi fito da rana yana fito da ita ne daga ina daga gabar fati biha min al-maghrib to abinda nake so mi Allah zai fito da tasa gobe da safa daga gabar kai muna so ka fito da takar ta yamma hesa hadu da ta Allah hesi kiliya wannan ta fadi gabar wannan ta fadi yamma ai ba muqabala da annabawa billahi ladhi sun kai ka kasa ta Allah za ta fito daga gabar kai kuma ta ka ta fito daga yamma su yi kiliya ta Allah ta fadi yamma ta ka kuma ta fadi gabar to to za mu yadda lalle kai Allah ne kana kashewa kana rayawa. Akai dandazon jama'a gari ya waye arne sai yake fitowa, aka dinga doka sallama ka fito fa gaba ta Allah ta fito ta kai minti 30 a sama ta ka muke jira ina. Allah ya ce fa guhita allazi kafara, sai aka fura arna. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, dama Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke menene azzalumai. To a gaba kuma sai Allah ya bada labarin shi kuma wannan bawan Allah ba wai yana musun Allah ba shi yake rayawa ba, a'a ya yarda Allah yake kashewa ke raya, amma yana so ya sake samun nutsuwa a cikin zuciyarsa. Sai Allah ya ce aw kallabi marra ala qari, kin sarki yace aw kallazi marra ala qaryatin, ko kuma kamar wannan mutumin da ya gifta akan wata alqarya, wasu suna ce masa Uzairu. An gane magana da kyau ko cewa shine wanda wannan abin ya faru da shi, ya wuce akan wata alqarya ne sai ya samu duk alqaryar sun mutu. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, ta gifa akan makengamarta, ma'ana ta rugurguje mutanen ciki duk sun mutu ba kowa. Budar bakinsa sai ya ce annayi buyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, ko ta yaya Allah zai raya waɗannan bayan sun mutu? Na fata an fahimta. Annayi buyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, bi ma'ana ba wai bai yadda ba, wato ta'ajjubi yake yanzu irin waɗannan yadda Allah ya yi musu nan kuma zai iya raya su su tashi ba matsala. Kai lalle Allah mabuwayin sarki ne. Na fata an fahimci magana. Annayi buyi hadhihi Allahu ba'da mautiha, yana rufe bakinsa fa amata Allahu mi'ata 'ami, sai Allah ya turo mala'ika ya zare masa rai. Da Allah ya tahi dan ya nuna masa allantaka da kashewa da rayawa irin ta Allah, ba a tahi ta da hiba san da yake shekara 100 yana kwance. Fa amata Allahu mi'ata 'ami, Allah ya ce thumma ba'athahu, sannan sai Allah ya tare shi. Qala, sai Allah ya ce masa kam labitha, kwanan ka nawa anan, awar ka nawa anan, yinin ka nawa anan, mintunin ka nawa anan. Qala kam labithtu, qala budar bakinsa sai yace labithtu yawman aw ba'da yawmin, yini na daya koma ban kai yini ba. Qala sai Allah yace masa bal labithtu mi'ata 'amin, a shekara ka 100 a nan gurin. Allahu akbar, ku duba ku ga yadda ya mutu yayi shekara 100 yana kwance, wanda a cikin shekara 100 nan babu wani abu na ci gaba da ba za a gani a wannan gurin ba. Za a ga gine-gine sabbi, za a ga tituna sabbi, za a ga masana'antu sabbi, za a ga abubuwa mabambanta waɗanda ba a taɓa tsammanin ganin su ba. Na fata ana fahimta. To amma tare da haka, da ya farka ya duba sai bai ga wani abu da ya canja daga yanayin yadda ya sani ba, sai ya ce labithtu yawman aw ba'da yawmin, yini na ɗaya koma ban kai yini guda ba. Kala sai Allah ya ce masa bal labithta mi'ata 'amin, a shekarar ka 100 anan a kwance an zara ranka ka mutu shekara 100. Amma abinda zai sa ka gane haka, fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannahu, duba abincinka da abin shanka ba abinda ya same shi. Ku ji wani iko na Allah, mutum ya shekara 100, gurasarsa da masarsa da miya jama'a da yan wasu yanke-yanken nama kamar kwaya 5 ko 6 a kai, amma ba abin da ya same su. Ina fata ana fahimtar magana. Duba abincinka da abin shanka ba abin da ya same, da dan zoban sa, da dan 5 a raye din sa. Ina fata an fahimta. Da dan wani dan kunin zakin sa amma bai gurbace ba bai yi tsami ba yace duba ha gani amma kuma wanzur ila al'izami wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas idan ka duba abincin kuma kaga bai bace ba to duba kuma jakinka dan muna so mu ainihin wato nuna maka aya wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas sai ce sannan wanzur ila al'izami kaifa nunshidha thumma naksuha lahama ka duba kasusuwan jakin wato abincin ya lalace abin nan abincin yana nan garau ba abin da ya same shi amma kuma jakin sa ya mutu har ma kasa ta cinye naman ta cinye kashin babu ko alamar sa a gurin amma sai Allah ya ce masa wanzur ila al'izami duba kashin jakinka kaifa nunshidha thumma naksuha lahama ta ya zamu ta da ita mu fito da ita sannan mu gina ta sannan mu lullube wannan kashin da nama mu busa wannan jakin na kare malamai suka ce yana zauna kawai sai ya ga can kasa ta fashe sai ya ga kashin gwiwa ya bulluko rabi sai ya ga can ma kasa ta fashe sai ya ga wani kashi ya bulluko sai su hadu can ma sai kashin kafada ya fito can sai kokon kai can kaza yana kallo skeleton jakin ya dinga haduwa wannan ya fito ya zo ya jone da dan uwansa wannan ya fito ya zo jin haka har skeleton ya gama haduwa amma babu nama babu karfo babu kayan ciki sai kuma ya dinga kasa ganin kasa tana tsagewa naman na fitowa yana me yana mannuwa a cikin jakin san da aka ga manna masa nama gaba daya sai aka zo aka yi wayarin din jijiyoyi jijiyoyin wuya duk aka jajjona su gaba ki daya ina fata an fahimta jijiyoyin kafa da na hannu da na kafada da na ilani da na agara da na inani duk aka gama jona su sannan sai ga an zo da ciwo kuma ana dura masa jini na fata an fahimta ko ta ina aka saka masa jini yana zo yana kallo kuma babu wani mutum ko wani mala'ika da ya gani kawai abin yake gani yana faruwa sannan da aka gama wannan sai kuma aka kawo fata sai aka lullube jakin sai aka dauko kwayar ido aka jona aka dauko baki aka dauko harshe aka jera mara hakwara sai kuma aka busa masa rai kuma sai ya budu baki ha ya kuka Allah ya ce to yadda muke tayar da waɗanda zamu musu hisabi a gobe kiyama haka muka tayar maka da wannan jakin yadda muka ta da wannan jakin haka zamu ta da duk wanda ya koma gare mu hemu masa hukuba wallahi idan ya saba mana kine wanzur ila al'izami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahama Allah ya ce falam ma tabayyana lahu lokacin da abin ya bayyana gare shi ya ganshi yadda ya faru qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir sai ce kai lalle idan dai haka ne to lamarin Allah ya wuce tunani na ya wuce tunanin kowa Allah mai iko ne akan komai an gane magana da kyau ko saboda haka ka ba Allah ka zauna lafiya domin shine mai kashewa shine mai rayawa shine mai azurtawa shine mai bayarwa shine mai hanawa babu wanda zai baka in ba Allah ba ba kuma wanda zai hana ka wallahi sai Allah kuma idan Allah ya tashi baka idan duk duniyan nan ba wanda yake kaunar ka idan ya baka akwai wanda yake sai ya kwace idan Allah ya tashi hana ka in duk tsarnun garin nan gatan ka ne ko ba haka bane a ce da gwafanni da tsarnu da bulalin garin nan duk gatan ka ne in Allah ya ce ba za ka samu ba za ka samu to wallahi jama'a kowa ya rike Allah wallahi in ka rike Allah Allah ya ishe ka ya isar maka zai maka abin da baka taba tsammani ba amma idan ka watsar da shi to zai watsar da kai in kuma ya watsar da kai wallahi tallahi duk duniya duk wanda ya rungumo kamar ya rungumo bala'i ni zan runguma wanda Allah ya watsar a wallahi ba zan runguma kai zaka runguma ba wanda zai runguma wanda Allah ya watsar wallahi saboda haka komai da kake gani na rayuwa mutumin da yake kan addini yake kan tafarki yake kan tsari na addini wannan shine wanda ya kamata ya zamanto abokin mu'amalarka wannan shine wanda ya kamata ya zamanto abokin hulɗarka saboda shine wanda za ku je gaban Allah lami lafiya babu matsala amma idan ka kuskura kai hulɗa da wanda ba shi da alaka ta addini da Allah subhanahu wata'ala to za ka yi nadama domin Allah ya ce al-akhillahu ala ramma sai ya ce ne Allah ya ce al-akhillahu masu soyayya saboda Allah yauma idin a wannan rana ta kiyama ba'dhum li ba'din aduwwun ma'ana abota ko waɗanda suke abota waɗanda suke tarayya dukkan su a gobe kiyama wallahi makiya ne Allah ya ce illa almuttaqina sai wadanda suka hada abotarsu akan menene akan tsoron Allah sai Allah ya ce ya ibadiya ku bayina la khawfun alaikumul yawma wallahi ayau ba ku da bakin ciki tunda kun bauta mu wala antum tahzanuna kuma wallahi ba za ku shiga cikin damuwa da bakin ciki ba Allah ka cire mu daga bakin cikin damuwa da na duniya da na lahira gabaki dai Allah ka fitar da mu dan uwa kamar yadda ake gani a wannan guri namu ko wannan majalisi namu ya samu haskakuwa da shugaban mu gwamnan mu Alhaji Muhammadu Inuwa Yahaya Inuwa gida gida Inuwa lungu lungu Inuwa sako sako ko ta ina Inuwar al'umma ta shiga ta ratsa a cikin jihar Gombe to Allah ya kawo shi wannan majalisi dama dabi'ar sa ce halin sa ne wannan majalisi majalisin sa ne duk shekara in muka zo tafsiri yakan zo shi ya ziyarce mu ya mana nasiha irin ta shugabanni irin ta iyaye sa'annan kuma sa'i da lokaci yakan zo mu gabatar da hutuba da sallar juma'a tare da shi a wannan masallaci to bahaushe dai yace naka shine naka ko ba haka bane naka shine naka dan haka saboda haka Inuwa namu ne muna tare da shi kuma yana kyautata mana zato yana mutunta mu babban abin da kullun nake fada shine alaka ta da shi alaka ce ta shawara alaka ce ta zumunci alaka ce ta bada dama mu shigo da shawarwarin mu a matsayin mu na masu da'awa kuma alhamdulillahi rabbil alamin yakan saurare mu a duk lokacin da muka ga wani abu wanda ya kamata mu nusar ko mu tunatas ko mu faɗi cewa ya kamata a gyara kaza ko kar ayi kaza yakan saurare mu kware da gaske Allah shine babbar shaida kuma muna fata ya fi mu yabawa shi Allah subhanahu wa ta'ala sannan abinda nake so da shi gwamna ya sani cewa duk lokacin da ya tinkara abubuwa na alheri wanda zai yi wa al'umma wanda wannan dama shine haƙƙin da Allah madaukakin sarki ya dora masa ya kula da al'umma kamar yadda suka faɗa government for the people by the people for the people gwamnati ne ta jama'a wanda aka kafa ta dan ta kula da haƙƙoƙin jama'a haka ne ko ba haka ba to lokacin da kazo zaka gabatar da waɗannan al'amura na haƙƙoƙi a wuyanka your excellency kada ka waiwaye duk wanda zai maka wata magana ko wani korafi ka gabatar da abin da yake gabanka ka gabatar da abin da kake ga shi zai zama wa al'ummar jihar Gombe alheri kuma kai ma ya zama maka alheri tare da gwamnatinka kafirai da munafukai sun tasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a gaba suna neman su hana shi isar da sakon Allah da Allah madaukakin sarki ya tahi sai ya bashi umarni sai ya ce fasu da bima tu umar
fasta'i bima tu
Allah ya ce masa fasda bima tu umar ka ci gaba da abin da muka umarce ka kawai mun sa ka kai kaza kai kaza shine haƙƙin turo ka eh to ka ci gaba kawai wa a'rid anil mushrikeena ka kau da kai daga mushrikai waɗanda ba sa son ka yada addinin Allah ina fata an fahimta sai Allah ya ce inna kafainakal mustahzi'ina mu su Allah mun isar maka akan masu yi maka izgilanci an gane maganar da kyau ko saboda haka duk wanda Allah ya ba shi shugabanci malami ne kai ana ta zagin ka kace kaza kace kaza fasda bima tu umar wa a'rid anil mushrikeen a shugaban committee ne kai ana ta cewa ka tsawwala kai kaza fasda bima tu umar wa a'rid anil mushrikeen na fata an fahimci magana gwamna ne kai Allah ya baka jagorancin jaha ana ta kaza ana fasda bima tu umar wa a'rid anil mushrikeen kai abin da yake haƙƙi ne a wuyanka Allah ya dora maka dan kai dan ka kubutar da al'ummar ka wannan karya da maka dan wani ya maka surutu to sannan mu al'umma mu ji tsoron Allah wallahi shugabanci da kake ganin sa babu wanda ya san nauyin sa sai wanda Allah ya dora mishi ba wanda ya san nauyin sa sai wanda Allah ya dora mishi sayyidina Umar Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdaus yace wallahi Allah bai jarrabe ni da fara yin mafarki ba sanda aka bani shugabanci karanta lit hadisin sai na cikin muwadda ta Imam Malik malamai da suka tahi sharhin hadisin sai suka ce sayyidina Umar baya samun dama ya shiga gidansa domin tarawa da iyalansa tsawon lokaci wannan tasa har yakan kwanta yayi mafarkin yana saduwa da mace saboda tsabar fureja irin ta mulki ya kai matakin da sayyidina Umar yakan zo yayi sallah wa jama'a bai ma san cewa akwai maniyi a jikin sa ba sai bayan ya idar da sallah sai ya tuna cewa fa akwai janaba a jikin sa bai riga yayi wa mutane sallah ba abin nan yayi wanka ba sannan ya koma yayi wanka sannan ya zo ya sake wa mutane sallah duk hadisan suna cikin muwadda ta Imam Malik Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a Jannatul Firdausi. Wata rana yana zaune sai aka kurma kira daga wani guri. Allah sai ya kashafe wa Umar sai ya dauko wannan kira yana kunnan sa, bana ma'ana daga nesa amma sai ya kawo shi kunnan shi. Umar ya ji an kwala kira, wayyo Umar. Umar ya tashi a razani yace jama'a ku nausa nan, ya tura su safartan da irin su Sayyidina Ali yace ku yi nan ana neman dauki daga gare ni. Da suka yi tafiya mai nisa sai suka samu wani kauye ne, wata mata barayi suka je suka sace gwalwa gwalagwalanta da kayan kudinta da komai, suka yi mata dukan tsiya suka kama hanya suka tafi. Ta kwatanta musu inda suka yi, sannan suka bi sawu. Kafin la'asar da ikon Allah sai ga waɗannan barayi an kamo su, an danko su, an kawo su har gurin Sayyidina Umar. Umar ya musu hukunci daidai da aikin da suka yi, sannan ya karɓa dukiyar wannan mata ya mayar mata zuwa gare ta. Umar dan Khattab ba nesa kuke ba da fita ran gadi da yake yi, wanda ya taɓa fita ya ji wata mata tana ta zagin shi. Umar ai Allah ya yi kaza 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 kaza, sai ya sallama sai ya shiga yace ina neman izini a banna kigo. Ta bashi izini yace me ya faru kike ta zagin Umar? Tace Umar ya bar mu da yunwa, ya bar mu talauci, ya bar mu da kaza da kaza da kaza. Yace me yake faruwa yanzu? Tace wallahi ba mu ci abinci ba mu da yaran mu. Wannan ma da ka gani tukunya ce na dora kasa a ciki, ina tuka musu dan alarahe su su yi shiru. Ina fata ana fahimta. Sai yace to ki dan yi hakuri ina zuwa. Aka ce sai ya tafi Baitul Malin ina gwamnati. Ya je matarsa ma za ta dauko mi abincin, yace a'a zaki iya dauka min zunubi na a gobe kiyama? Sai ta ce a'a, yace to barni wannan haƙƙi na ne, ni ya kamata in je in kai. Da haka ya dauko wannan buhu a gadon bayan shi, ya zo ya dora wannan matar tuwo ya tuka mata. Marawaitin hadisi abokin tafiyar Umar yace billahi allazi la ilaha illa huwa, sanda na tausaya wa Umar a lokacin da naga ya sunkuya yana hura wuta, gemun Umar yana sharar kasa toka tana hure shi, yace wallahi sanda hawaye ya fito a cikin idona. Yace in dai haka ne shugabanci yake, wallahi babu wanda ya kamata ka tausaya wa irin shugaba, saboda ba karamin nauyi bane. Yace wallahi sanda ya tausaya wa Umar da ya ga yana sunkuyawa, gemun sa na sharar kasa, toka tana faduwa akan gemun sa yana turawa ainihin wato salaka to. Ya tuka ya zuba musu suka ci, yace to kin ga ga kudin kashewa ki rike, gobe ki je fadar Umar. Amma dan Allah daga yanzu nan ki ci gaba da fadin alkhairi akan Umar har lokacin da zaki zo. Tace to ai malam tunda kai mana wannan ka dauke wa Umar wannan nauyi. Tace nagode nagode. Wannan mata gari ya waye ta ɗebi ƴaƴanta ta kama hanya zuwa fadar gidan Umar. Tana zuwa fada ana mata buɗi ta shiga, tana zama ta kalli kujera kawai sai ta ga mutumin nan da ya tuka musu tuwo jiya da daddare shine akan kujerar mulki. Sai ta taba wannan wata ƴar uwarta a gefe, tace wai wannan din waye ne? Aka ce Umar ne. Tace la ilaha illallah. Wannan Umar yace a kwantar da hankalinki, baki laifi ba, abinda kika yi daidai ne. A matsayinmu na shugabanni dole ne mu kula da haƙoƙinku, abinda kuke da hina damuwa dole ne mu kula da shi. Saboda haka na bada umarni za a wadata ki da abinci da abin sha da duk abinda yake bukata, amma abinda muke so da ke wannan tsinuwa da wannan zagi da Allah wadare da kike yi, dan Allah ki daina. Tace wallahi Umar na tuba, na bi Allah, na bi Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ba zan sake ba. To jama'a, wannan fa shine abinda Umar ya tsinci kansa. Malamai suka ce Umar da aka bashi khalifanci san da ya kusan wata 2 da kwana 5 bai shiga cikin gidansa ya gana da iyalansa ba, ya zauna da su ya tattauna da su bai samu wannan ba, saboda preja ta jama'a. Saboda haka don Allah ina roƙon mu, mu dinga yi wa shugabanninmu uzuri. Duk abin da kai kake ganin ba a yi ba, wallahi zaka samu sun yi ninkin baninkin sa kafin kai wannan abin da kake korafi a kai. Kuma akwai abubuwa da yawa da suka tare wanda kai baka san lokacin da aka tare shi ba. Wani abin a cikin dare ake tare shi, wani abin sai an yi mitin da cabinet na gwamnati za a tare. Kai kana kwance kana gida baka san me ake ciki ba, kawai kai damuwar ka shine ka duba aljihunka ka ji baka da naira 500 ne shan koko, shine matsalar ka. Amma inda za a bincika aikin da suka yi maka ya fi na miliyan 5, don haka mu ji tsoron Allah mu dinga masa addu'a da fatan alheri annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cikin hadisi yake cewa mafi alherin shugabanninku sune waɗanda kuke kaunar su suke kaunar ku dan haka in mun kaunaci shugabannin mu mun yi laifi ba mai laifi ba dan haka mai girma gwamna muhammadu inwa ya haya muna kaunar ka binas hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce mafi alkhairin shugabanninku sune wanda kuna kaunar su suna kaunar ku mafi sharrin shugabanninku annabi ya ce sune wanda kuke la'antar su suna la'antar ku in kun budu baki ba za ku fada alkhairi akan su ba su ma in sun budu baki ba za su fada alkhairi akan ku ba wannan sune mafiya sharrin shugabanni da talakawa jama'a muna so mu zama mafiya sharri ko kuma mafiya alkhairi mafiya alkhairi muke so mu zama to tunda haka ne yana da kyau mu dabbaka wannan hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abu na karshe tare da mu da shugabannin mu babu wanda baya yin daidai babu wanda baya yin kuskure idan dai har annabi muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi bai kubuta daga yin kuskure Allah ya masa gyara ba irin su afa Allahu anka Allah ya ce afa Allahu anka Allah ya ma afwa lima azinta lahu amma dan me kai musu izini malamai suka ce an taba yi wa mutum afwa bai yi laifi ba ba a taba yi ba sannan lokacin da aka yi yaki annabi ya kama firzinoni lokacin kama firzinonin bai yi ba Allah ya zarge shi akan wannan shi ma makana
ma kana lin nabi
wallazina amanu an yakuna lahu
ma kana lin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard
na'am
turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah
sai ce me Allah yace ma kana lin nabi bai dace ga annabi ba lin nabiyin ga wani annabi ba ya riki menene furzunonin yaki har hatta sai ya samu tabbatuwa addinin sa ya zauna a doran kasa a takeice dai yanzu annabi ne Allah ke masa gyara saboda yayi abin da ba haka Allah ke bukata ba haka ne ko ba haka ba to dan Allah ni da kai mun kubuta daga yin ba daidai ba ba mu kubuta ba amma abin da ya kamata shine ne wa kanmu uzuri ne wa shugabannin mu uzuri sannan kuma mu yi musu addu'a da fatan alkhairi saboda haka muna yi wa shugabannin mu uzuri ku sakuran su da abin da suke wanda ba daidai ba Allah ya yafe musu Allah kuma ya ankarar da su su gane su gyara waɗannan kusakure kafin su koma zuwa ga Allah Allah ya hada su da duk waɗanda za su zamanto kusa da su suna nuna musu abin da ya kamata su yi mai kyau ba abin da za su yi mummuna ba sannan a kullun jama'a mu dinga rinjayar da bangaren alkhairin mutun sama da sharrin sa ko matsalar sa ni dai na tabbata talakawan jahar Gombe in sun zagaya cikin garin Gombe musamman anguwannin da suke anguwannin talakawa ne sun tabbata da cewa wannan gwamnatin karkashin jagorancin Muhammadu Inuwa Yahaya ta tuna da su kuma ta yi musu kokari iyakacin kokari haka ne ko ba haka ba to fa ba fa komai ne kake bukata wallahi sai an maka ba idan aka yi maka abu kaza ka ji dadi saura wanda bai samu ba Allah ya kai mu zuwa gaba wataƙila Allah ya kawo sauran ma insha Allah ta'ala haka ne ko ba haka ba saboda haka mu ci gaba da yi musu addu'a ayyukan da suka yi na alkhairi Allah ya sa albarka a ciki kuma Allah ya musu jagora abubuwan da ba su yi ba Allah ya ba su basira da hangen nesa na zuwa su yi mana domin mu amfana gabaki daya mu kuma talakawa Allah ba mu ikon da'a da biyayya gare su ku sakuran mu da nasu da gabaɗaya Allah ya yafe mana Allah kuma ya yafe musu da wannan jawabi zan bukaci shi mai girma gwamna tare da mukarrabansa akwai shi shugaban ma'aikata na gidan gwamnati muna tare da shi sannan akwai shi ainihin wato SSD muna tare da shi shima sannan akwai SA protocol shima muna tare da shi da sauran manya-manyan kabinet na gwamnati wanda ba sai na bukaci ko ba sai na ambata su duka gabaki daya ba da yawa dai da ke ba koyayyu bane a cikin mu duka an san su kuma ga su muna zaune tare da su so za mu so a matsayin sa na shugabanmu kuma a matsayin sa na gwamna a wannan jaha ya zo yi mana jawabai na shugabanni da kuma na iyaye wanda za su amfanar da mu kuma za su sa mu zauna lafiya sannan za a samu ci gaba a cikin wannan kasa da kuma wannan jaha ta Gombe mu dai muna ƙara godewa Allah da Allah ya zaunar da mu a Gombe lafiya kuma matasa ku ji tsoron Allah duk abin da zai haifar da baraka ta tashin hankali ko fitina ku yi kokari ku kiyaye faruwarta da kuma afkuwarta kada wani ya zo ya amfani da ku ko ya amfani da wasu 'yan tamani wasu 'yan kudade kaɗan ya saka ku bar tafarkin Allah ku shiga gari kuna saran mutane kuna dukan su kuna zagin su kuna tozarta su wannan ba alheri bane ga matasan mu ko ba alheri bane ga jahar mu muna addu'a Allah ya ba mu ikon kiyaye waɗannan al'amura kuma Allah ya ƙara tabbatar da mu a cikin zaman lafiya a wannan jaha wanda dai yake jin kamar wannan zaman lafiyar da muke ciki ba mai dadi bane da Allah ya je yayi sati guda a shinkafi ina fata an fahimta ka je kai sati guda a shinkafi zaka dawo ka ba mu labari ko kuma ka tafi local gamman na anka muna da ɗaya ma daga cikin mu nan Abdullahi anka ko wanda kullun zaka ji an bugo masa waya an kama wani an yi kaza din wani an yi kaza din wani to in baka gane dadin zaman lafiyar da muke ciki a cikin wannan jaha ba ka je ka binciki wannan saboda haka muna godewa Allah da Allah ya zauna da mu lafiya kuma muna ƙara jan hankalin mu da matasan mu kowa ya zauna da dan uwansa lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya your excellency fali tafaddal mashkuran masruran ma'juran insha Allah ta'ala oke to shikenan eh sai ke kaga sun eh a dauki wannan gaskiya eh ga wato
أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد بجرما mataimakin kakacin majalisa na dokoki na jiha sakataren gwamnati da shugaban ma'aikata da sauran manyan makarban gwamnati yan tawaga mai girma malamin mu kuma shugaban wannan majalisi Sheikh Albani tare da yan kwamitin masallaci da sauran manyan wannan masallaci masu girma yan uwa musulmai da suke hadari a wannan daki mai albarka da yan jaridu dukan mu assalamu alaikum godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi da ya ba mu iko muka halarce ku bisa wannan ziyara kuka zo a daidai wannan lokaci mai tarin albarka domin mu karfafa zumunci kuma mu zo da bege ko roƙo da muka saba yi kowane lokaci muna gode Allah subhanahu wataala da ya bar mu cikin lafiya ya ba mu kuma wannan ni'imar lafiya muke amfani da ita domin gashi muna hallare a masallaci muna kuma cikin wa'azi wanda shine ɗaya daga cikin abubuwan da yake taimaka mana ci gaba a matsayin mu na al'umma musulmai mun gode Allah subhanahu wataala da ya ba mu iko don wasu ba su samu haka ba wasu su zawo nugo taba ku to Allah shigar da mu muna godiya malam da kuma ba da dama da kai da dan takaitaccen notice kuma ka ba mu dama mu zo don mu samu wannan majalisi ko mu yi jawabi kamar yadda muka saba malam yayi bayani ina da alaka ta kud da kud ni da shi da kuma ni da wannan masallaci sai dai gurgudu kuma alhamdulillah zama mu ya sa muna karuwa muna fahimta kuma muna yin abun da daidai gurgudu Allah ya ba mu ikon yi ala kulli halin kuma kowane lokaci muna godiya da haɗin kai da fahimta da al'umma suke ba wannan gwamnati tun daga kafata kai tun ma kafin kafata don nakan zo nan ko ana cikin campaign ko ana cikin ribibi dai bai hana na zo ba kuma ina neman fahimta da goyon baya kuma na tabbatar ana ba mu daidai gurgudu muna fata Allah shi biya da alkhairi kuma Allah shi taimake mu dukkan mu gabaki daya na dan yi jawabai a wasu gurare nan shine masallaci yanzu na uku da nazo a wannan karo kuma duro ko na bai wuce na al'umma ganin cewa wata ya kare ko ya fada kashi na uku goma na ƙarshe wanda suka fi samun falala amma su kuma suka fi wahala da a jure a ƙara himma a jajince ayi addu'a kuma sa wannan gwamnati musamman da ni kaina da dukkan sauran al'umma a cikin addu'a saboda ganin halin da ƙasa take ciki kuma da abin da yake wakana ko a yau na tabbata wasu sun ji yara sun shiga hatsaniya na kalare har suka yi sanadin mutuwar wani yaro soja matashi dan kunsu to da irin wannan kullum sai mutum ya tashi da kashi irin su kashi uku hudu biyar haka akan tebur dinsa bayan wannan akwai wanda aka kashe shi ma ana fada shi an bashi notice za a je masa ko ya kawo kudi babu kudi aka je aka far masa kuma aka kashe shi to wannan haki yana nan yana ta dada nawaya akan shugabanni amma kuma al'umma ita ma tana da haki ko hannu ko dama a kai saboda haka muna roƙo ganin zaman lafiyar da muke da shi a wannan jiha to a hakan mallam ya yi bayani yanzu kwale-kwale zaman lafiyar da muke da shi mu muna ganin kullum abun yana da ta'azzara ne yana da lalacewa to siyasa ta kunno kai mallam ya dada jawabi kuma kullum ma magana kenan kar a bari matasa su fada halin da wasu wanda za su zo biyan bukatar su kawai na siyasa su saya musu abun maye ba su kai su makaranta ba su saya musu abun maye domin su juya hankalinsu su bilkitar da al'umma kuma su yi amfani da su domin a cimma biyan bukata na siyasa kawai ba na al'umma wanda al'umma take bukata ba abu ne da ya kamata mu guda yanayin da Gombe take ciki kusan tsakiyar arewa maso gabas ganin abin da aka shiga na wahala a shekaru kusan 12 akan Boko Haram da kuma abin da illolin da suka shigo cikinsa sannan kuma irin wannan abu ya fada a arewa maso yamma yanda yanzu ya malaye bayani a su an kasa shinkafi su ko'ina a Zamfara zuwa Sokoto zuwa Kebbi da Katsina da Kaduna da ko'ina ma a arewa maso yamman nan yanzu ana nan ba a bacci ido biyu wannan zai sa duk abin da gwamnati za ta yi ma ya kare kawai akan harkar tsaro ba a samu ayyukan cigaba ba don ba wani cigaba da zai samu sai ana da tsaro sai ana da zaman lafiya kuma sai ana da samun fahimta da al'umma an haɗu ana haɗa ƙarfi da ƙarfe kafin a ja a kai ga gaci to ma matasa wanda kusan su ne yanzu kashi 85 bisa 100 na al'ummar Najeriya wanda ba su san lokacin da gwamnati ta yi amfani na gaskiya ba wanda duk yake da shekara 50 zuwa ko sama ko kuma 45 ya san lokacin da karatu a sauki komai gatanka lokacin da na yi primary school a nan Gombe babu makarantar kuɗi saboda ka dan kowa ma makaranta ɗaya ake zuwa saboda ka ba wani dalilin da zai sa a yanzu in mun haɗa kanmu gwamnati ba za ta yi kamar haka ba ba kowa yake da kuɗin da zai ɗauki ɗansa ya kai shi makaranta ya biya masa miliyoyin kuɗi kuma kun lura waɗannan wanda suke ainihin cin muron abubuwa za su ɗaya su kai su ko'ina su yi karatu amma ya gagari na talaka ballan da na a yi tarbiyyarsa a kuma ba shi sana'a yi a kuma koya masa abin da ya kamata a tarbiyyantar da shi har shi ma ya zama wanda zai mallaki kansa kuma ya kula da na gaba da shi ko kuma ya kula da al'umma ba to wannan kuma su ne suka fi tsirari don ba kowa yake da wadatar nan ba to in sama ta zamanto kalilan shimfiɗar ƙasa da ba za ta ɗauka ta kasance ta taɓarɓare ta lalace to Allah sauke abin namu ba zai ɗole da kyau to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da shugabanni iri na da sauran dukkan wanda suke shugabanci ya kasance sun sa hankalinsu a kai muna ƙoƙari a kai amma muna neman fahimta da haɗin kai na al'umma domin mu samu haka ɗin ya samu in aka kiyaye daga harkar da ta shafi rayuwa na yau da gobe talaka bai wuce buƙatarsa daga makaranta zuwa asibiti zuwa kayan gona zuwa ɗan tallafin kyautata tsaro zuwa abun da ya kamata ya samu don shi ma a samu kwanciyar hankali shi kenan ya zana lafiya da shi amma in wannan bai samu ba to kome ma aka riƙe a saman shi ma ba zai riƙe ba wannan shi ne abun da yake cikin abubuwan da suka fi damuwar mu a wannan yanayi na yanzu amma ba abun da yafi karfin Allah wannan wata watan alfarma watan rahama watan gafara duk wanda suke yi in masu shiriwa ne Allah shigar da su Allah shi daidaita mu da su wanda suka kuma fi suka ki haka to in Allah ya mana maganin su domin Allah ya karfin komai kuma yanayi da muke shigar nan yana bukatar kullum a dada sa abun nan a gaba fahince shi kuma a tsaya a jajirce a kare shi domin dama ne yakan zo lokaci lokaci a lokacin da baka samu ba to in ka tsaya da gaske Allah zai baka kuma in Allah ya baka in kai abun da ya kamata al'umma kuma da su yi abun da ya kamata kowa zai samu sauki saboda ka muna roƙo a wannan wata mai alfarma musamman a wannan kwanaki kowa ya san darajar lailatul qadr ga ta nan karara a aya khairun min alf shahr to watanni dubu shekaru 80 ne har da uku ko da to kuga rayuwar dan adam ma gabaki dai sai wanda ya sa zai kai wadannan to mu sa himma a wannan kwanaki da suka fi daraja suka fi bada samun falala domin mu dace mu samu mafaka ko gobeji mu sauke wannan al'amura kuma mu samu sauki a cikin rayuwar mu gabaki daya ina rada ko fadakar da ainihin al'umma mallan yayi jawabi nan ma kusan kullun dai dama daga mun hado abun kenan zai ce ai kaza ko kuma an gaza ta ku kaza wannan kuma zahira abun da ya kamata kenan in kuma inda ya kamata mu daga inda ya kamata ayaba ayaba amma in yabon yayi yawa sai a sake ciki saboda haka muna jin dadin yadda ake fitowa a fada mana gaskiya kaman komin dacinta kuma al'umma muna roƙon a sake ba mu fahimta kuma a yi mana addu'o'i na musamman jihar Gombe daidai gwargwado tana da zaman lafiya amma yau ko karatun kawai aka yi aka gama in an yi nasarar yinsa na sa an bude portal don a yi rijistan waɗanda suka yi digiri ko NCE ko higher diploma ba su samu aiki ba a kwanaki bakwai kacal mun yi rijistan mutum 27,800 a nan jihar Gombe kuma mun yi ne don saboda mu samu dalilin da inda za a dauke su duk kasar duniya yanzu ba inda za ka je ka samu tarin mutane a ma'aikata an tara motoci ba ma aikin yi sai irin namu na Najeriya kwamfutar nan ta sauke wa kowa komai a inda ake za ka sarrafa komai kuma za a samu biyan bukata amma namu da yake akwai na shungu da ha'inci a ciki to za a taru nan kan dan aiki wata ba ne Allah sauke to ya kamata al'umma su dada fadaka a gane mu ma mu kwaikwayi kasashen da suka ci gaba don a yi abin da ya kamata mun cika makarantu da mutanen da ba malamai ba ba sa zuwa aikin malinta saboda ka ba za a samu koyarwa mai kyau mun cika asibitoci da mutanen da ba ma'aikata na gaske ba domin kawai watakila alawus na aikin asibiti ya fi yawa shikenan kowa ma sai a ɗauko shi ta fuskar asibiti wannan kuma aiki ne na shugabanni saboda ka za a samu kiwon lafiya mai kyau ba gidan gona kam babu ma ma'aikatan ga baki da dama noma aikin wahala ne saboda ka sun guji wannan to idan ba ko ina ya hadu da ko ina ba ba zai yiwu ba yan kasuwa ɗaiɗai biyu wanda wani yana ɗauke da mutum goma wani 50 duk ma'aikata ga baki da a jihar Gombe nan mutum 50 ne kadai ko da 7 daga jiha zuwa ƙananan hukumomi amma dai na san ɗakin nan yanzu ka ɗauka wanda suke harade ba ma'aikata ba wani yana ɗauke da 10 wani yana ɗauke da 20 wani ko bisa sana'a saboda ka muhimmatu wajen kyautata sana'o'inmu da abun da ya kamata albashi baya isan mutane kuma darajar naira ta mutu yanzu in kai ɗauka da ake magana 30,000 ni na ce 100,000 kuma bai shi mutum ba tsakani da Allah mutum mai mata ɗaya da iyali ya biyu ko uku yana da gida makaranta sai ya biya kudin asibiti sai ya biya ruwan da zai sha sai ya sayo to ta ina zai sarrafa kansa ya rike kansa da wannan a wannan yanayi na zaɗaɗin yanzu saboda ƙarin kuɗi bai taimake mu ba amma in muka yi himma kowa ya tare wani gu to buƙatun kuɗin ma za su ragu don kai wa kanka maganin abin da kake buƙata kuma dole kowa ka kalle shi dole sai a baka kimarka da darajarka yana matsayin shugaba ko kuma ma'aikaci saboda haka muna roƙo kowa sai ya yi abin da ya kamata sannan za mu samu abin da ya dace da mu wannan kuma tsari ne na shari'a tsari ne na musulunci kullum kuma a kansa muke saboda haka mu sa himma muyi kokari Allah kuma ya taimake mu akan mu da muke muna tambaya ko ko muna fata za a ci gaba da tambaya a kowane lokaci saboda kamar yadda na faɗa nusar sheni ne inda aka ga an samu gazawa to ai tambaya kai ko kuma kawo dalilin da za mu ansa dalili ko ko mu kawo hujja kafin nan kuma mu faɗa da akan abin da dukkan ake yau da gobe saboda kamalan alhamdulillah muna godiya bisa wannan ayyuka da dauka da hidima da ake na shekara da shekaru Allah shi bada lada Allah shi saka da aljanna dukkan al'umma muna muku godiya da goyon baya da tsari da taimako da guduma da kuke yi ballantana ma kuma a irin hidima ta siyasa abu wanda yake da wahala amma kowa ya sadaukar da kansa ya tsaya a yi mu gare mu in ban mu yi abin da ya kamata ba to tabbas haccin ku zai kawo mu Allah sauke Allah kiyaye muna fata Allah ba mu zaman lafiya Allah shi ba mu damuna mai albarka kuma Allah ba mu iko jajircewa da yin addu'o'i da aiki na da ya wajaba kan mu a wannan wata mai albarma mai albarka wanda yafi kowanne wata sannan kuma muna fata Allah ya datar da mu ya karba mana addu'o'in mu na alheri Allah shi ba mu sa malam mun gode ya Allah ba mu dace madalla insha Allah insha Allah
insha Allah daga ce na gaisa to masha Allah alhamdulillah your excellency muna godiya da wannan ziyara yan uwa duka an ji bayanai da nayi kuma an ji bayanai da shi His Excellency Muhammad Inuwa Yahaya gwamnatin jihar Gombe ya gabatar kuma wanda jawabai ne wanda duk mutum mai hankali da nutsuwa ya san cewa sun dauki ma'ana mai kyau wajen fadakarwa da jan hankalin al'ummar mu musamman a abubuwan da wannan kasa take ciki na tabarbarewar wasu abubuwa waɗanda kuma waɗannan abubuwa gyaruwar su tare da mu ne gabaki daya dole ne kowa ya bada gudunmawar sa wajen ganin cewa waɗannan abubuwa sun hau kan saiti kuma sun gyaru muna addu'a Allah ya ba mu ikon aikata haka abu na biyu mun ji bayani dangane da abin da ya shafi irin yanayin halin da suke ciki a matsayin su na shugabanni dangane da matsaloli yanzu a ce an yi ainihin wato bincike waɗanda suka gama digiri da NCE kusan mutum 20,000 da wani abu to kaga ya za ka yi da waɗannan mutane sai dai kawai mu yi addu'a Allah ya kawo hanyoyi Allah ya kawo dama ta dauka ana ragewa da kadan da kadan da izinin Allah sai kaga sun kare wata ran insha Allah ta'ala to sa'an nan sai kuma abu na karshe addu'o'i duk waɗannan matsaloli da muke gani wallahi addu'o'i suna iya magance mana su saboda Allah ya fi karfin komai duk abin da kai kake ganin ya fi karfin ka ko ya fi karfin gwamna ko ya fi karfin shugaban kasa ko ya fi karfin dan majalisa ya fi karfin Allah ma bai fi karfin Allah ba saboda haka mu dage da addu'o'i muna addu'a Allah ya amsa mana su kuma Allah ya musu jagora cikin abin da suke ciki abin da yake a tsakanin mu da su dai shine addu'a dama Bahaushe ya ce wai ta malam ba ta wuce amin ko to saboda haka za mu ci gaba da addu'o'i ba za mu fasa ba muna addu'a kuma subhanahu wata'ala ya musu jagora kuma a yanzu ma za mu gabatar da wata a halin yanzu saboda ya zamanto ita ce karshen abin da za mu tattauna don mu ba su dama su koma saboda mun rike shi da yawa kwarai da gaske da haka sai mu salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama malam Dr. Talle zai rufe mana da addu'a insha Allah ta'ala Dr. bismillah insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين